بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى وانا يمتشين رانا الأربع مشغى درق الحميس ونشين دران شاد آيان وترجم شكرا هجرة تبقود الذي هدد أربع إلا بقوي wanda ya dace da lissafin 31 ga watan Disamba 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab, wato dandali da ke nan cikin wadan Zaria a Nigeria, inda muka saba yin karatu a cikin tafsirin juzu amma a yau insha Allah za mu yi darasi na daya a cikin suratul Alaq. Malam Nura zai karanta mana sura. Malam, bismillah.
A'udhu billahi samil alim من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
Na'am, jazakumullahu khairan. Kafin mu shiga, akwai istidraki a karatun da muka yi a baya, karshen suratul sharhi ne ko? A suratul ti. Game da hukuncin faɗin idan aka ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimina, a faɗin bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin, musamman ga wanda ke sallah. To na yi ƙoƙarin yin ishara kwakwalwa ta bata tuno yadda abin yake ba. Yadda yake a manabin malikiya shine asali a malikiya suna cewa makruhi. Makruhi ne fadin haka idan a sallan farilla ne, kamar yadda ya zo a cikin Muftasarul Khalil, inda yake cewa wa kuriha bi fardin ka du'ain qabla qira'atin wa ba'da fatihatin wa athna'aha. Sai ce kuma wasna a kira'atin wasna a surati wa kuriha, kuma an kyamaci birin da yake nufi su ne faɗan bismillah da ta'awuzi. Sai ce ka du'a'in da kamar yin addu'a kabla kira'atin fatihatin, shi ne zaune su tsaye da makruniya malkiya. Sannan ya ce wa ba'da fatihatin da kuma bayan fatiha. Wasna a tsakankanin fatiha, wasna a surati, ko kuma addu'a a cikin karatun sura. Wannan shi ne nassin da malam Muftasar Khalil ya faɗa, Allah ya gafarta mishi. A cikin masu sharhi kamar Minhajul Jalil na malam Muhammad Ulayshi kenan, shi yana cewa wato babu laifi gamamu ko liman ko mamu idan liman ya karanta wani idan yake bukatar wata addu'a ko wani abu makamancin wannan babu laifi yayi amma a cikin zuciyarsa kai ya bayyana haka ya faɗa da kuma shi da shi da malam mai mawahibul jari suraka suka ce in yayi sallah ba ta baci ba amma din makruhi wallahu a'lam wannan sura Allah madaukakin sarki ya fara da fadin cewa bismillahir rahmanir rahim iqra iqra bismi rabbika da sunan ubangijin ka allazi khalaqa wanda ya halitta haka ne ko khalaqal insana wanda ya halitta dan adam min alaq daga gudan jini khalaqal insana min alaq iqra kayka huwa rabbuka alalu ubangijin ka al-akram shine mafi karamci allazi allama bil qalam wanda ya sanar da bayi ta hanyar alkalami allama al insana ya sanar da shi dan adam ma lam ya abinda da hadi sani ba wannan ayoyi guda biyar sune farkon sura wanda sune farkon addin da suka na alqur'ani bisa zance ki inganci wasu malami za ka sun yi talaki sun ce ijma'i amma mu za mu ambaci a zance ne mafi inganci saboda akwai wanda suka saba wannan ijma'in duk da yake an yi taujihin maganarsu akwai sahabu manzo sallallahu alaihi wasallam Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa hadithin za na cikin Bukhari da Muslim da wasu littattafai kamar littafin Abin Fadal Qur'an da Abu Dawud Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam Abdullahi yana cewa farkon abin da ya soka alqur'ani shine suratul mudaththir kuma yana katewa akan haka har ma in ka fada sai a mai tambayi a ce to amma kuma kowa na cewa ikra'ani sai ce to ni dai abin da na sani kenan abin da annabi ya gaya mana kenan shine Ibn Kathir yake cewa to za a yi tawjihin maganarsa cewa yana nufin abin da ya sauka bayan wancan na farkon domin ikra ta sauka wannan ayoyi guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau tsawon zamani wajen kwana 40 mala'ika bai sake zuwa gurinsa ba sai sake zuwa gurinsa sai ga mushi da ya ayyuhal mudaththir wannan shi tawjihin da za a bayar game da magana sahabi Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa amin akwai kuma masu ra'ayin cewa farkon abin da ya sauka shine wato suratul fatiha kamar yadda Abu Maisara al-Hamadani yake faɗa asarinsa yana cikin littafin sunan al-kubra na Imam al-Baihaqi da kuma littafin sa'ida da dalail al-nubuwa cewa abin da ya fara sauka shine suratul fatiha da wannan kuma tawjihin sa shine abin da ya fara sauka cikakkiyar sura suratul fatiha ita aka fara saukarwa wanda ba wani sashin ta aka saukar aka ba saura ba yayin da suratu al-alaq an saukar da wani sashi ne a farkon al-amari shine ayoyi biyar haka ne ita ma mudaththir sayyidina ali radiyallahu anhu ne shi ma abu da ta gare shi yana cewa abin da ya fara saka cikin alqur'ani shine qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum bisin al-a'am wannan magana ce da isnad zuwa gare shi shi ma isnad da yake ba shi da kura a kansa sai malamai suka ce kai yana nufin akan abin da ya fara sauka na hukuncin ba abin da ya fara sauka fi da jumla al-imam al-qurtubi da ya kawo da maganganu sai yake cewa was-sahihul awwal wancan na farkon cewa suratu al-alaq da ke gabanmu ita ce sura ta farko da Allah ya fara suka annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine magana mafi inganci saboda hadithin Aisha radiyallahu anha wanda ke cikin Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal rabu bi ishara kan sa ko insha Allah wannan al'amari na farkon sauka kamar da zamu gobe ki ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shekara 40 da wata 6 a cikin watan Ramadana da shekara ta 40 bayan haihuwar sa alaihi salatu wassalam a kogon nan na zaru hira kamar da zamu gobe ki wasu sun ce a ranar 10 ga watan Ramadana wallahu a'lam a cikin littafin surorin alqur'ani a wannan mushafi namu na al-mushaf al-usmani suratu al-alaq ita ce sura ta 96 a cikin jerin tartibin mushaf kuma an su sai kawai manzala sallallahu alaihi wasallam daga baya bayan waɗannan tsawon kwanaki su kuma aka saukar da suratul muddathir a cikin aka umarce shi ne tashi ya isar da sako adadin ayoyin suratul alaq ayoyi ne guda 19 a irin mushafin kufa da mushafin basara da mushafin hims sannan a cikin kuma mushafi na hijaz wato qur'anin mutanen makka da madina su kuma a lissafin ayoyinsu tana da ayoyi 20 ne a cikin mushafin mutanen dimashq su kuma a lissafin su tana da ayoyi ne guda 18 saboda akwai bambancin adadin ayoyinta har kala uku saboda bambancin wato irin mushafin da ake amfani da shi yanzu zaka muna amfani da mushafi irin na kufa wannan mushafi na hafsu mushafin kufa ne zaka ga a cikin sa ayoyi ta guda 19 ma'ana akwai wasu ayoyi guda hukutaya da aka kashe ta zama guda 2 akwai da kuma aka hada sai ta gaba 20 daga waccan da suke da 18 an fasa wata aya daga waccan da suke 20 kuma an hade wani waje sunanta suratul alaq wannan shine abinda aka rubuta mata a jikin dukkanin mushafai amma ta shahara a bakunan mutane da dama cikin sahabbai da tabi'ai suna kiranta da suratul ikra bismi rabbika wato suna kiranta da wani sashi na ayata ta farko kamar yadda kuma wasu malaman tafsiri kamar ibnu aqiya kama al-imamu al-ibn al-arabi a cikin akamul qur'an su kuma sai kasa da suratul qalam maimakon nunu wal qalam sai ke suratul qalam sai suka kira wannan da suratul qalam ita kuma waccan sai kasa da suratul nun kawai wannan malaman kuma malaman tafsiri su haka sani'in su yi saboda haka yafi shahara a kira ta da suratul alaq al-alaq shine gudan jini blood jini wanda ya dunkule kamar yadda zamu zo muji bayani akan sa a gaba kuma an ambace shi a cikin fadin Allah khalaqal insana min alaqi Allah wanda ya halicci dan adam daga gudan jini daga jini wanda ya dunkule ya taru a wuri daya a sababin saukar wannan sura mai albarka ko waɗannan ayoyi masu albarka a farkon wannan sura shine kamar yadda muka yi ishara abinda ya zo a cikin hadithin sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wanda ke cikin Bukhari da Muslim yana nan a farkon littafin Bukhari kitabu bad'il wahyi za mu karanta wannan hadisi saboda muhimmancin alaƙarsa da wannan sura da abinda ke cikinta Aisha radiyallahu anha take cewa awwalu ma budi'a bihi min alwahyi ruqya as-sadiqa farkon abinda aka fara nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sakon Allah shine mafarki na gaskiya al'amarin da yake mata fara kula da shi a wannan bigire shi Aisha radiyallahu anha tana bada labarin abinda ya faru ne a Makka a farkon musulunci a lokacin tana yin idiya yarinya ko kuma ba a mahaife ta ba domin an haife ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru da yawa a ƙarshen zaman sa a Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka sani ya aure tana yariya ai musisiya ai shekaru kasa da 10 saboda lokacin bata san wannan abu ya faru ba kuma bata faɗi wa ya gaya mata ba sai wani ana ce mishi mursal sahabi sahabi ya faɗi abinda an tabbata a tarihance bai shaida wannan waƙiyar ba musamman sabai waɗannan yara ko mutum yana ɗan madina ya faɗi abin da ya faru a Makka ko wanda ansari ne bai halarci zaman Makka ba a daina ba da labarin fitintunu da jarabawa da aka yi wa sahabbai a zaman Makka irin su Jabir din irin su Anas irin ita Aisha saboda ƙuruciyarta irin su Ibn Abbas saboda ƙuruciyarsa irin su Abu Huraira wanda suka zo suka bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaru uku na ƙarshen rayuwarsa irin wani ana ce mishi mursalus sahaba kuma abun malamai wannan abu ne karɓaɓɓe kushe take cewa farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gani wanda ke alamta masa cewa Allah madaukakin sarki ya zabe shi don wani sako na musamman shine mafarki wanda yake gaskatuwa tace a fakana sallallahu alaihi wasallam la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqi subhi nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin wani mafarki ba ce in gari ya waye zai ga abin ya faru kamar yadda hasken asubahi yake bayyana wato babu wani canji yadda ya ga abu mafarki haka wannan mushi wani zai ce ma kaza kowa da ya mutu kowa da ya samu arziki kowa da ya kawo maka ziyara ko kai da wani ko kulla alaka kaza duk abin da ya gani a mafarkinsa don Allah ya so gari ya waye ranar farko ko ranar ta biyu zai ga wannan abu ya faru karara yadda ya gani shi a mafarki sannan thumma hubbiba ilayhi al-khalaq su kuma Allah ya sanya mishi san keɓancewa san fita daga cikin mutane baya shiga mu'amaloli da abubuwan da ake yi na barna da fasadi da shirka da maguzanci da ana yi wannan abubuwan sai ya janye jikinsa sai ya fita bayan gari fa kana yakhlu fi ghari hira saraka yakan fita ya je ya zauna a kogon nan na hira wanda kogo ne yana nan a can saman dutsen da za ki ci mishi jabalun nur jabalun nur yana nan a gabashin garin makka kamar nisan kilomita 4 daga haramin Allah madaukakin sarki wato daga Ka'aba a cikin wani rami shine gar kogo wanda aka ce yana iya daukan kamar mutum biyar suna iya zama a cikin shi comfortable sannan can sama ne har a yanzu da aka sanya ma aka gyara hanya wanda mutum yana iya zuwa ya taka ya hau hayyaje shi na kogon mutane suna zuwa suna hawa suna gani duk da babu wani lada a ciki amma dangane tarihi dangane da kuwa ido ba dan neman lada ba babu jefi da mutum ya je ya hau to har yanzu idan mutum ya je hawa dusa tsawon lokacin da zaka cika dauka kana a dusa baya da awa ida miji 15 kamar kai so can sama daga sama garawa aiki bane ne zaka hau hawa na ka taka sai ka ci sama da awa daya amma yanzu sun biya suka ga abin ya zama sai la haula wala quwwata mutane musamman asiyawa da sun dauki abin da muhimmanci wani ma zaka shi da ihramus tsammani ma yake yi wani sashi ne na aikin hajji ko umara wani ma zaka don su bungu guda da su da jagororin su masu gaba su a sun zo cikin dare yanzu nan da muke makaratun nan da zaka duba YouTube ta gida ka iya gani ga sanan sanayi ko kuma wani na saka live ko wani abu kamar haka da dare za su suna hawa su kwana cikin sako da su bai haka su so neman fitina to sai aka zo aka gyara wajen aka yi mata takala yanzu ba an sa irin kugiyar nan mai dan wani dan daki kamar mota da ake hawa da su yau to yanzu ga zaka yi biyan kudi ma sai a haula kai cikin kwanciyar hankali da dai mutane su samu matsaloli su faɗo wasu su kare wasu su ciwo yanzu sun san mutunci rayuwar mutane ba za su bari a ci gaba da mutuwa haka ba kai da ba sabar ba to suka gyara wajen ana sankuri ana sa mutane sannan a ƙasa kuma akwai wani museum akwai museum kamar musamman na wasu ƴan kasuwa su ma da suka yi wanda suke nuna duk abubuwan wannan labarin wahayin a wani 3D kuma a cikin museum ɗin akwai ne za a ce ne kamar sura irin wannan kogon an yi shi an yi pirating ɗinsa ɗaki wanda za ka shiga in ka so ɗauki hoto kamar kana cikin kogon da ne ne na neman kuɗi tunda mutane suna so su kai sai a musu so na bukin da yake ce in akwai jahiliya a gari to ba za a bushe mutane suna samun hanyoyin samun kuɗi a nazari Allah ya kyauta to dutsen Jabalun Nur ake ce masa kamar da muka ambata yana nan a gabashin garin Makka a nisan kilomita 4 daga Harbi a da can lokacin da babu dogayen gine-gine daga cikin kogon idan mutum ya leko zai ga Ka'aba an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ga Ka'aba daga cikin kogon amma yanzu kun san Makka an cika ta da dogayen gidaje a hotaloli da makamantansu saboda ba a iya gani sai Aisha take cewa ya tahannasu fi yakan je ya dinga tahannufi shine wato yana kamar tasbihi ko la makamanta ka da Allah ya kimsa masa ko kuma rubuwa abin da ya sanar na addinin Nabi Isma'il da Ibrahim alaihi wassalam fihi a cikin wannan kogo al-layaliya zawatil adad yakan yi tsawon jararraki tsawon kwanaki sun kabla an yarja ila ahli wa yake zawada da zalika kafin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo matarsa sai ya nemi wani guziri na abin da zai dan dinga ci ya tafi wajen a sai tana Khadija takan samu mishi abin da za iya ajewa ba gida za ci ba irin kaman busasshen gurasa ko busasshen nama ko kuma a yanzu kace irin karago da kuri-kuri ko irin kilishi ko wancan ciki irin da waɗannan abubuwan sai ya same shi ya tafi da shi a ɗan burgaminsa da ruwa saboda buƙata ta abinci sai ya je zauna mako guda mako biyu kwana goma layaliyar zatu zawatu da adadi jararraki masu adadi kabla an jarja ila ahli kafin ya dawo gun matarsa wa ya tazawwada da zalika ya zai sake yin guziri thumma yarji'u ila khadijata fa yatazawwadu li mithliha ya zai sake zama kuma guzurin shi ya kare sai ya sake dawo gun khadija ya ta shirya mishi wannan guzuri haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsawon watanni ya haura shekara biyu da rayuwa dabi'a sake nan baya zama a majalisa baya zama a wajen bira bullantana wajen gunki baya shiga duk wata sabga ta rashin mutunci kuma wannan yana cikin dabi'u da malamai suka jarabta cewa dabi'u ne da suke sa mutum ya ainihin samu kyakkyawan asasi a ilimi ko duk tarka da yake duk wani da kare hada alqur'ani ta zauna sai da wannan sai da uzura sai ya bar shiga cikin mutane ya je zauna ko a tsakadi ko a masallaci ko a wata tsangaya ya zama da bayi da aikin komai sai wannan sabga baya hulɗa da kowa sai irin wannan amma irin wannan hada da ake ta zamani ana yi ana yawo a gari ana yi ana zuwa kallon kwallo ana zuwa kasuwa ana zuwa makarantar boko za ka sai dai kawai a samu abin da ya sauka amma dai ka ji hada ta zauna zan to sai an yi ga jarar ma za ta malaka ne kuma kuma sai an yi haka sai an yi uzura sannan hata yan boko abin da suke sunan shi uzura ce mutum ya bar cikin gari ya koma hostel ko ya bar garinsa daga nan Zaria ya tafi Okene ko Lagos ko Sokoto wani ma har Malaysia ya je zauna ba yi da aikin komai bai san kwaɓe kula kowa bai zuwa da na'iza ko kuma kusa da jirgi bai zuwa da yake kawai boko sai gaban shekara ko ya iya abin da ya zama cewa ana ji ana gani ya iya kowa da ya tafi kuma ya dawo ya zama likita ya zama aiki ya zama injiniya ya zama nurse kuma da su da kai ya zama bai da kai ya saboda ya kebanta kanshi yayi wannan abu a tarihin manyan malaman musulunci akwai da dama wanda suka yi haka su kina suka samu hadin kafda kafda da ta tafai irin su Ibn Jawzi irin su Khadim al-Baghdadi irin su Imam Zahabi irin su Ibn Taymiyyah irin su Ibn Qayyim irin su Zahabi irin su Suyuti da ire-iren su duk sun yi irin wannan musulun su koma gefe su zauna su ta rubuce-rubuce sai ga sun fitar da aiki da yawa amma mu da muka saba da zaman majalisa kira ga wannan ɗafin banza masa sai ga garmu masa su wannan wanda aka je kai kwafe-kwafe ko bi an fes ka hada kawai ka bayar shafi 80-120 sai ga mutum yayi kwaso ya gama amma ai kullun yana cewa su bai bai da kirki bai da kirki shekara ko sha da haihu bai masa duk da sunan sun cika gani suna ta iyo kansu zalibi suna zagin malaman su cewa ba su da kirki kuma su ne ba su da kirki so da kullun a wajen suke zama wannan abu in ka zauna kai kadai wata shida zaka rubuta shi masas ko bai wata shida ya ce ka rubuta kai sai da ake graduate mutane shi a wannan zamanin Allah ya kyauta kina ga rubutun mu sai karanci a cikin sai surutu saboda ba ma iya zama guri daya mu kebanta kanmu mu yi abin da ya dace Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa ya zauna yayi irin haka tace hatta ja'ahu wahyu wa huwa fi ghar hira'il faja'ahu al-malak haka Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi tai har wata rana wahayi ya zo masa yana wannan kogo na Hira ranan da mala'ika ya zo masa fa qala qra yace masa yi karatu qala ma ana bi qari yace ni ban yi karatu ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yana zo kawai sai ga wani mutum wata halitta bai ban tsoro mala'ika ya zo kibbe da shi yace masa yi karatu sai yace ni ban yi karatu ba qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari yace fa akhadani sai ya kama ni fa gaddani ya shaƙe ni hatta balaga min jihad har sai da naji tsananin shaƙe shi kana tsashi kuma a tsare sannan sai suke fa kare yake ikra yake kai ka kuma ce fa qultu ma ana bi kare shi na ce maka ni ba ne karatu ba fa akhadani fa gatta li sai shi kare ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kar su cikin makala kuma an sanar yi fakala akan lokacin da suke sai ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq
khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam yace kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta dan adam daga gudan jini kai karatu lalle ubangijinka shine mafi girma shine ya sanar da alƙalamin tani alƙalami sanar da dan adam abinda bai sani nan abinda malamai suke yawan faɗi shine wato yana nuna jarintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kafe akan abinda ya san gaskiyarsa yace ni ban iya karatu ba da a ce rago ne yadda wannan halitta mai karfi ta matse shi ta rikita shi da sai ya kama sambatu ko ya kama abin nan bleeding don Allah don annabi ka yaku za ka rinci mishi ko ya tsika jikin shi da matsayi wani ma hala su ma kawai sai a wajen ka kaddara kai ne dole ɗaya wannan za ka yi ka fara kuka kana ba shi hakuri kana cewa don Allah ya hakuri ya rabu da kai wallahi kai ma raya ne ba abin da kai ko kuma ka fara fitsari a wandonka ko kuma ka ma su ma saboda tashin hankali kama annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ce komfota da shi kawai ce ma ana da ƙare ina makaranci ba ne yana nuna jarintarsa a nan wajen sannan malami sukan yi bayani a kan cewa wannan yana nuna abin da ke cikin koyon karatu na samun malami na farko kenan mutum bai fara karatu da kansa sannan na biyu kuma na wahalar da ke cikin mu'amala da malam ta yi malamin wani mai kaushin hali ko mai saurin fushi ko mai saurin duka haka dole za a yi haƙuri da yadda aka same shi da kuma wato ɗaukan karatu kaɗan-kaɗan kaga wannan ya zo mishi da niyya ya kawo mishi saƙon Allah amma sai aka ba shi ɗan abu da ya ɗauka kaɗan lokaci guda aya biyar wanda ga su da sauƙi da ka karanta za ka taka iya wannan kuma musamman karatu a matakin farko ba a fara mutane karatu a matakin farko da abu ne wahala sai a fara daga mai sauƙi a ƙaddara inda wannan karan farkon nan wata sura ce mai wahalar hadda aka bi ne irin suratul al'ali misali ko suratul rahman ko wata dogon sura irin bakara a ce duka sai ya haɗe ta rana ɗaya to zai wahala saboda ake cewa malami muraddi malamin da ke tarbiyyar mutane shi ne da yake ɗaukar su da karamin karatu zuwa har na sama ba ka zuwa nan sannan za ka fara koya mutane karatu ka ɗauko wani ƙatoton littafi ka ce da shi za a fara wannan zai sa gazawa kuma zai kori kowa kuma za ku ɓata wa junanku lokaci ne amma aka fara daga ƙasa kaɗan-kaɗan za a kai inda za su iya da ne wasu ɓarfi da malamai su tafka to dai koya musu wannan karatun sai ya tafi kawai rabu da shi yi mishi wani bayani ba cewa to zan dinga haɗuwa da kai lokaci bayan lokaci ni ne wani Allah ne kuma ya aiko ni kuma ka saurare ni nan da shekara 23 za mu yi muna wannan aikin babu wani bayani wato babu wani orientation babu wani introductory a tattaunawa kawai ya gaya mishi wannan zancen iyakacin shi kawai sai ne mishi rasa idan kan imajinin yanayi za ka ga dole zai shiga duk da ya daure a farkon al'amari zai rubu zai shiga cikin haira zai shiga cikin imuwa da damuwa to haka faraja'a biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai tashi koma gida yana ta karanta wannan abin yana ta karantawa tarjufu bawadiu gaɓoɓin jikin shi suna raurawa hatta da kara ala hadis bin kuwaili sai ji kuma matarsa khadija bin kuwaili radiyallahu anha fa qala yaje na ce mata zammiluni kulul ɗaya zazzabi ya rufe shi masassara ta rufe shi yadda ka san wanda ciwon malaria ko wani abu makamancin haka ya kama shi hatta zahaba anhu ar-ru'u sai wannan mata ta shi ta ɗauko bargo ta rufe shi ta zauna kusa da shi har dai kuma ya ga natsuwar shi ta dawo wato ya shiga cikin shock ne har zuwa bayan lokaci sai kuma ya ji ya nutsu sun ba kalbi Khadija mali yace Khadija kuma ban san abin da ya same ni ba wa akhbaraha al-khabara yace kin ji ba abin da ya faru a nan ne wato ita ma sai da tana Khadija radiyallahu anha karamata take bayyana da yatta kunta da nasuwarta inda a yanzu ne misali a ce ka je gun matarka ka bada labarin ka ga wata halitta wanda baka san kanta ba gashi ai idan ka fara guduwa da baka tsuri dai wallahi ba zan iya zama ba wallahi azumi ka gamu da shi Allah ya kyauta ba ta baka wani kwarin guduwa sai an samu jajirtacciya ta zama shi yasa malami suke cewa yana daga cikin alfanu da ake cirewa a dan shi ne buƙatuwar shugabanni da manyan masu fada a ji da malamai suna buƙatuwa zuwa ga nasassun mata ba kowace hargido suke aure ba wato mace wadda da gaskiya take taimaka masa da shawara take nadar da shi in yana cikin damuwa wanda take iya bashi kulawar da yake bukata ba wanda zai je office na gwamna ko na chairman ko na wani babban ma'aikacin gwamnati ya je office ya gama shan wahala ya dawo da tension da zafin kai da ragowar ayyuka kuma ta ƙara ruɗa shi ba ko ta ƙara fantsama shi cikin daji ko kuma da ta dinga tona asirin ai ma ya ce kaza ai sai yake hukunci kaza ai kaza ma da kuka ji ai ni ce ma na bada shawara wannan bayar mata ne da manya ba so da haka hatta mutumin da ake sa ran ana ganin zai zama babba to dole sai an tantance mata da zai aura wannan shine abin da za ka ga sarakunan gargajiya suna yi sarakunan da Hausa idan za su aura wa da ƴaƴansu mata sai sun samu mata waɗanda suke da gogewa a rayuwa wanda suka fito daga cikin irin jinin sarauta Allah ya kan malamin mu wala Allah din dare ya dade yana ba dalibai irin wannan shawara cewa duk wanda yake dalibin ilimi to ya kiyaye mata da yawa karka je kawai dan ka ga mace haka ta yi maka kawai yi na surface kawai ka fi sha wata gida ta zama sanadiyar rikicewar rayuwarka ko sanadiyar bata maka karatunka mata da wata iya za ka zo kana nazari to ta fuskira ta fita ce kai karatu da kake da yayyawa wallahi ki ba ka da aiki sai karatu Allah wannan aiki da kike ko wannan musiba ce ana son mata ka zama irin matan Abul Hajjaj al-Bizzi wata malama da ya aura wanda idan yana rubutu in ya gaji sai ta sha alƙalam ta ce to ka ci gaba da yin shita kamar yadda ce tana taika shi yana fadan karatu ita kuma tana rubutawa da haka yau ta manya mai ta fanshi tufatul ashraf da kuma ainihin wato tahdibul kamal daga haka yacce da ta haifa ta auren wa al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir wanda da tafsiri sai mata kasance wata zakafurar daliba ce wata zama malama ta taya mijinta aikin ilimi to malamai suna fitar da wannan fa'ida a nan cewa cikin hikimar Allah ya tanada wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan dattijuwar mata a farkon rayuwarsa domin dinda ake ganin su Aisha da su Hafsa da su Zainab sun iya soyayya ba dole su iya jura wannan yanayi ba domin Aisha ta lafi da matar da aka ce tana canya gari ta fice ta watsa har tsuntsaye da awaki su yi Aisha ta iya jura wannan yanayi kan asu ci wa rasa da ibbinta da ci wa rasa da kawayenta har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo daki kawai za ta ci musu zaman mun da ya shigo haka akwai yarda cikin al'amari ta ko Allah ya kara mata yarda to sai Allah ya tanadar mai mace da cijuwa wacce ta iya yin wannan sai shekaru ta da experience tana da kuma nasuwa kamar da zuwa cikin hadisi aka ce Allah ya tanadar mata gida aljanna wanda a cikin shi babu hayaniya sai malamin da kace so ta kasance mace ce na tsantsiya wanda ba a jin bakinta ba a taba jin ta yi sa'insa da makwabciya ba balantana da kishiya balantana kuma da miji Allah ya kara mace yadda na'am ni mutul ashraf
dan fa
ta talibul kamal
okay
na'am shine al-kamal na makadisi
okay
shine sai da ya makarija wannan abin da ya gani sai ta ce mishi kana ta ce laqad yace laqad khashitu ala nafsi ina tsoron abin da zai faru da ni sai ta ce mishi kalla ta ce sam babu abin da zai faru da ke sai alhi abshir ina maka bishara cewa alheri ka gani fa wallahi ce na rantse maka da Allah la yukhzika Allah abada da dai Allah ba zai wulakanta ka ba kaga tun lokacin tana da kyakkyawan tunani da kyakkyawan fata innaka latasilur rahima kai mutum ne mai sada zumunta wastasdiqul haditha kai mutum ne mai fadan gaskiya ba a san ka da kariya ba wa tahmilul kalla kai mutum ne mai daukar dawainiyar mutane duk wata damuwa ta damu mutane kai ne kake dauke musu wattaksibul ma'duma idan abu ya gagara a cikin al'umma kai kake kawo shi wattaqrib dhaifa kai ne mai saukar da baki kan basu sauka ta girmamawa wattu'inu 'alan nawa'id kuma kana taya mutane biyan bukatun matsalolin su wannan duka halaye alana ibn haq fadalun su gaskiya duk wannan halaye fa Allah sallallahu alaihi wasallam tun ba a aiko shi annabi ba wanda halaye ne da kirki wanda duk duniya ita ba sa an yi da cewa wannan halaye ba ta da kirki kuma masu wannan halaye kamar da hadisi ta fada to Allah baya wulantar ta su ko da sun shiga cikin wata jarabawa ne zama tamfarari duk mutumin da yake mai gaskiya mai sada zumunta mai taimakon jama'a mai samar da mutane abinda aka rasa wanda ya san mutuncin mutane wanda yake tattareren baki wanda yake taya masu karamin karfi samu musu da mafita akan rayuwarsu wannan mutumin kirki ne a koyin wannan kuma Allah madaukakin sarki zai biya shi kirkin shi nan da kirki idan mutumi ne mu'mini Allah zai biya shi wani sashi a duniya ya biya shi kuma da gwadi a lahira idan ba mutumi bane Allah zai biya shi a duniya Allah baya bar aikin alkhairi haka nan bai biya ba ko mutum ba musulmi bane yayi alkhairi Allah yana iya biyan shi ya biya shi ko dai ya sa ambatan shi yawa a cikin mutane kaji ana kaiya bar shi ana ganin kirkin sa kuma kafiri ya rike da barin duniya amma haka ana mutunta shi saboda yayi wani alheri ko yayi wani discovery a wani ilimi ko yayi wani shugabanci ko kuma Allah ya sa mai farin jini a cikin mutane ko Allah ya sa albarka ga ilimin da ya bari ku dukiyar sa amma sai da mutum ulaiika qaumun ujjilat lahum qayyimatuhum fi hayatihim dunya Allah ya gaugato musu da ladan su a duniya Allah baya zalunta wanda yayi aikata alkhairi saboda duk mutum irin wannan Allah baya barin sa sai ya kare shi tace duk waɗannan ayyukan da kake ina tabbatar Allah ba zai kulakanta ka ba saboda abinda ka gani alheri فانطلقت به خديجه حتى اتت به ورقه بن نوفل سي كما تفي بش غورن مور متيم مي سونا ورقه بن نوفل ابن اسد بن عبد العزى وهو ابن عم خديجه شي يكسانتي كازني دان كاونتا ني كو بفانتا واتو ابوكين واسا كينا اوسنتي وندا وكان امرا قد تنصر في الجاهليه شي يا شغا الدين كريستا saboda akwai kristoci a gefen irin su Najran irin su Yemen to yana zuwa kasuwanci har sai ya anshi addinin Kirista ganin cewa addinin Kirista ya fi addinin iyaye da kakanni na Qurayshawa na sauran Larabawa kusa da gaskiya sai ya karba wa kana yaktubul kitab al-ibrani kuma har ya koyi rubuta littafin Bible فكتب من الى الانجيل ما شاء الله ان يكتب بالعربيه هي رمطه واتو ابن الله يقدر بس انا wannan ayoyi ko surori da ke cikin bible wa kana shaykhan kuma lokacin yayi shekaru kada aniya aya makanci faqalat lahu khadija ibn am isma ila ibn akhika tace ya kai dan babbara ka saurari wannan dan dan uwan naka kaji me zai fada wannan kuma yana nuna mana wato muhimmancin sanya dattawa a cikin abubuwa masu sarkakiya kar ba sai yake hukunci da kansu da shi da ita ba sai yake hukunci da iya bayyanta su ba sai suka nemi wani dattijo wanda ake sa ran yana da wani wato gogewa akan wannan abin daka idan abu ya zama akwai wata matsala wacce take buɗe mahilla wacce take kitacciya ko mai sarkakiya ko mai girma da ba a saba jinta ba to matasa su guji daukan gabarin kansu a cikin sha'aninta su dinga sanya dattawa a ciki sawu a unguwa ne a masallaci ne a siyasa ne a kasuwanci ne a wani rikicin aure ne ko menene a dinga jinta baki dattawa a dinga neman shawara su za a samu mafita so da haka suka zo wannan bawan Allah fa qala lahu waraka sai waraka yace ayyuna al akhi ma za kara waraka yace masa me kake gani fada mana abin da ya faru da kai fa akhbarahu nabi sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari tiryan tiryan kaji 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 abin da nake gani fa qala lahu waraka هذا الناموس الذي كان يأتي موسى ورقيته تو للي ولد كذي شيء ببم ملاك الرجيم الناموس wanda ya kasance yana zuwa gun annabi Musa malaika jibril shi ne ga annabi Musa wanda yake kawo mishi wahayi a lokacin da yake a rayuwarsa yake annabta sa sai waraka yace ya laita ni fiha jaz'an ina ma a ce a waɗannan shekarun ina da kuruciya ta laita ni akunu hayyan idh yukhrijuka qawmuka ina ma a ce ina da rai sanda mutanen garin nan za su kore ka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي غير لما يجي او بقول جيهو كتي ذا اقوري ني اغري ورقا يجي قال نعم يجي قري كو لم ياتي رجل بمثل ما جئت به الا اوديا با وند زي زو يبادا ساقو ايرن وند كزو دشي دين سي اني غاباشي اوتا روايه الا اوديا سي ان تشوتر دشي ذا كسارن غابا دجنتروا wato wannan yana tabbatar da sunnar Allah game da ɗan aikinsa bari kama a tallari na ninka bai yi rasu a bawar da babu yake da dokan Allah yake cewa duk wani mu da muka yi sai mun sanya mishi aduwa bin al-buzi sai mun sanya mishi abokin gaba daga cikin kirimina makara da Allah dukkan nabiyin aduwa bin al-mujrimi kowanne annabi mun sanya mishi wani abokin gaba cikin mujrimai annabawan Allah dukkanin su da aka yi adawa da su sai da aka nemi a kore su ko a nemi a kashe su tun daga kan Nuhu zuwa Ibrahim alayhi salam zuwa shi kanshi annabi Musa din da aka kwatance da shi a nan kowannen su da mun sani a tarihi sun fuskanci tirjiya sun fuskanci ƙalubale da kafirin zamanin su kafirin da su kokarin sirin baki su ko su kore su ko su kashe su ko su haukata su ko su musu sihiri ko su corrupt din su sihiri su babu kowanne attempt ana yi dan dai a dakile yaduwar da'awarsu ba kuma duk wani babban malami ko duk wani mashahurin mujaddid ko duk wani mai karantawa wanda ya gina harkarsa akan hasken irin karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abin mamaki da ya samu kansa a irin wannan yanayi musamman a irin yanayin zamanin da ana fatarati min ar-rusul kaga shi na bude farda Abubakar guri shi na bude farda Sumada Idris shi na bude farda ɗan izala na farkon al'amari shi na bude farda irin Ibn Fodio Allah ya gafarta masa gaba gida shi farda irin Ibn Taymiya shi farda irin Sumala Jafar Sumala Albani namu nan Allah ya gafarta musu haka kwanakin baya mun je gurin malam Abdul Wahab wannan da kano Allah ya kara mai lafiya yake ba mu labari sai da ya kuka yana cewa ku yanzu kun samu sunna a banza ta sai yana wasan shi kusa da ta a banza kuna yin magana ana jin ku kodina ana sauraron ku ana ma so a ga ku kawai sai sa kuka yace dani da Jafar a garin nan mun nemi mata da zama aure ba an hana ko ina muka ji za a ji a lalata in mun nemi gidan haya ba za a ba mu to amma kaga ce yanzu me yasa ba haka yanzu da tunda tana tashi yanzu za ta tashi kowa ba ya shige ta ko ko da bi haƙin auge gai da mu kuma tare sai ka sha wannan wahala tana zamanin ta shi zaka mai da umar yake cewa babu waɗanda suke lalata addini da wanda suka same shi cikin sauki waɗanda aka haife suka taso suka ga abu lafiya lau ya riga ya gama mara su ne basu sandar da shi ba sai kaga yanzu ake samu mutane a cikin ahlus sunna su mata tarnaki su kawo mata matsala su rikirkita ta su biye wa duniya saboda basu san wahala da waɗannan ƴan bayan suka sha su amma sunna ta gaji haka za a sake kuma juyawa da idan zamani ya sake juya a dawo kuma lokacin da kuma za a ci gaba da kyama da sharri da kage da aka dinga yi ma ɗan izala sai ɗan izala mugun bawa ɗan izala ya kai ma uwar shi nonon ta ɗan izala ya yi kaza babu shirin da ba a yi akwai ragowar da tawa da sun san haka Allah ya ƙara musu lafiya da lada ba shakka waɗancan jinnin to sun fi ne zuba jama'a bore bore na da ba waɗanda suka sha wahalar izala din wanda suka yi da ikhlas karatun su bai kai irin karatun da ake yi ba amma lalan su ba karam ba shi zaka ga Allah ya wanzar da sunan su Allah ya sa mutunci da daraja a cikin zakatun mutane ga wannan su yanzu dukkan wani dan izala ko wace izala yake ko ta wani ko ta wani ko ta ba kungiya ko ta ba ruwa na ko ta wace ce yana girma baka yana gana baka kuma a matsayin baban shi kakan shi jagoran sa kuma koda ya zo cikin karatu inda ya saba baka gure yana kafa kafa ya bi shi hankali bane ce bare fita kan shi waye mushi ya mushi gurrai take gurra so yan uwan shi kaga wannan mutuncin da wannan daraja Allah yana ba da shi ne ga wadanda wallalina jahadu fina sanadiyallahum subula surat al-rabb sai ikhlasi mun da faci Allah da abin da muke a take ci warar kai ce mun zama sallallahu alaihi wasallama ba za ka zauna lafiya da mutanen ka ba inda kai wannan wasu sai an cutar da kai kuma sai ka fita daga garin nan wato tun yanzu yana gane cewa akwai challenge to wannan kuma shine ka'idar nasiha kaga sun zo kun shi ne mun bayani to ba zai koyo musu abin da ya sani dan ganin cewa yanzu wannan sabon shirye ce kaka damu da Allah ba komai kaje ka cigo da harkar ka wannan abin da kake ba wani abu bane kaga in yana haka hankalin shi zai kwanta amma kuma wani rikici ne biyo baya idan ka sai ya ga mai rike da mafi taya ya zama kwalwar shi da zuciyar shi tana shirye akan cewa akwai kalubale mai yawa a gaban sa cewa wannan abin da zai fara wa'azi a kansa to wannan wa'azin fa ba ka gani to anan ma mu kalli dajin cewa Khadija da daga nan ta dauki da to wallahi salamu qaulan min rabbi a ce a kai shi kada ni wallahi ka sike ni kawai haka muna ga mun lafiya ka ce a ka sike ni kawai wata shi daga nan ta mai gidan yan uwan ta ne shike nan ta fara ya ci ho sai dai a duka takaddata amma haka ta kuma ta ci gaba da zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba da taimaka masa kisa da yake ganin mutuncin ta da darajar ta yake ambatanta kuma har yake yi masauran matan shi wato goyi da cewa Allah ya bashi Khadija ya bashi irin ta a cikin su radiyallahu anha
amin
sai yace masa قال نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا أودية وإن يدركني يومك إندا زامنك ذي رسكي أنصرك نصرا مؤثرا دا الله جاء هجي من رأيواتا يعرى من لوك تيهتن راك مارا وقر ما يدى متى ننكا يتداناتي مكيك إياك تيمكو ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي عشان تكي تشيك نمبع دلي با سورة آية رسول كما سي وحي يداك سام فقول آي لأيكي بواد الشيء أنا تكن تاري شواء نبي صلى الله عليه وسلم da wahayi nan ya tsaya ya shiga cikin bakin ciki da damuwa har sai ya je ya hau dutse yana so ya fado ya kashe kanshi to wannan karin bai tabbata ba babu muhimmanci babu bukatar ambatar sa amma ne da gaske ne wahayi ya tsaya daga nan sai da aka samu wajen kwana 40 sannan aka sauka da yaron mujassir sannan sayyidina Aisha sayyidina Khadija da kuma tare da mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da rayuwar su da mu'amalar su har Allah madauki sarki ya ci gaba da aiko masa da wahayi sautin mudaffi da ta umarce shi da wato ya fara wa'azi kenan wannan shi ne abin da ya tabbata a cikin sababin saukar wannan aya a wannan sura wannan farkon wannan sura wata rana a Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira sai ji wasu cikin sahabbai suna labari shekarun baya sai ana cewa wai so wannan da yake cewa waraka ai ya mutu kafiri da su musulunci ba sai Annabi ya ce a na ta subbu waraka kar ku zai waraka fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna Allah ya gwada mini gidansa a janna wannan al-Imam al-Hakim ibn Shahab cikin sadar wato daga nan din nan daga jawabin shi kaga yayi kama da jawabin wanda yayi imani amma kaga dai a lokacin ba a zo da tsarin cewa sai ya fata kalmar shahada ba domin dama yana cikin addini na Nasara wanda a lokacin shi ma karɓaɓɓen addini daga nan kawai da ya ji wannan jawabi ya karɓa ya yarda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne wanda ya zo gunsa Jibrilu ne sannan kuma har ya nufi taimakon sa har ya fatan ina ya samu halin taimakon sa to kaga wannan shine iya musulunci da zai iya lokacin sura ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga Allah ya nuna mini gidan shi a aljanna wanda wannan ke nuna cewa musulmi ne wanda wannan ke nuna cewa ko mutum zai iya samun musulunci ya tsira ko da bai dade a ciki ba mutum ya yi imani da abin da Allah ya umarce shi da imani shi wannan shi abin da aka ruwaito na kissar saukar waɗannan ayoyi a cikin farkon suratu al-alaq wanda muka ji cewa ita sura ta farko wanda al-malaki sarki ya saukar ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sura ba ta yi magana akan abubuwan da suka shafi wannan farkon wahayi da kuma wasu tattaunawa waɗanda zamu ji cewa sun bambanta da abin da ke farkon sura wanda wannan yake tabbatar da cewa daga baya ne aka sauka da wannan sashi tun daga aya ta 6 daga aqra'ita alladhi haka ne ko ya
Allah inna
Allah ya sallaya daga ra'au sakana zuwa karshen sura sai ga wani shafi ne daban da aka yi magana akan girman kan kafiri da dagawarsa da bujirewarsa da kuma abubuwan da Allah ya sai tanadawa wanda dai haka shi ko farkon sura zamu zo mu ji ainihin fassara game da shi ta fuskar abin da Allah ya saukar da kuma meye hikimar Allah madaukakin sarki ya fara saukar da waɗannan ayoyi a bisa zubin da suke a ciki duk wannan abubuwa malamai sun riga sun tattauna su sun kuma yi tafsiri a kansu za mu bi samari na maganganunsu insha Allah a darasi na gaba insha Allah wannan darasin za mu tsaye da shi a haka saboda ɗaurin lokaci abin da muka fara dai ko gidan Allah ya ba mu ladan shi
amin
Allah ya gafarta mana kurakuranmu da rubuta mana
amin
kawo mana zaman lafiya da akai a cikin hashen mu
amin
masu neman addu'o'i marasa lafiya da sauransu mana addu'a Allah mu gidan ya ba su lafiya
amin
Allah ya sa kafara ne sauran masu lafiya Allah ya sanya musu albarka a cikin rayuwarsu
amin
Allah ya cika magabatan mu cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai
amin
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama
Allah
ya sanya mu. To akwai Muhammad da wal Habib wanda ya rasu yau ne su ayi ya rasu a can kasar Egypt. Kuma na addu'a Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah ya sa dinna makomarsa Allah ya sa jinya ta zama kafara gare shi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.